نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة تقبل كراتو أتكي لتاف من البركة لتاف أحكام الجنائز وبدعها واللفر ببمالمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجب أن سدارما إذن بأمن تابو أن تنساتي mun sani a ƙarshen mas'ala ta 121 mas'alar da mallam yake mana bayani game da halaccin mutum yaje ya kai ziyara ga makabarta koda ba ta musulmi bace amma saboda abu daya shine dan daukar izina kawai mun karanta hadisi da dama da mallam ya hujja da su wajen kare wannan da'awa ta sa yanzu zamu tashi mas'ala ne ta 122 mallam ya ce wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha amma karanta qur'ani yayin ziyarar makabarta akan kabarin wanda aka je ziyarta ko kuma a cikin makabartar domin amfanar mamatan gaba daya mallai ce fa mimma la asla lahu fi sunnati yana daga cikin abin da ba shi da sunna a cikin shari'a ta addinin musulunci bal al ahadith al madhkura fi al mas'alati as-sabiqa tushir bi'adami mashru'iyyatiha mallai ce barma hadisan da muka ambata a mas'alar da ta gabata za su fa'idantar da rashin halaccin ko kuma shar'antuwar karanta qur'ani akan kabari ko a makabarta yayin ziyara mallai ce id law kanat mashru'atun da a ce wannan al'amari na karatun alqur'ani a cikin makabarta shari'a ne la fa'alaha رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دا منزن سيرا ان محمد سيرا دا امنتي سكارا تبتا اغريشي يا كرنتا دا يا ايكتا هكا وعلمها اصحابه دا كما من سامو يا كرنتا هو يا سند سابنسا هكا لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها ما ليتش مسمى ما اذا ما كيل اكري ما ترسن عائشة تنبيشي جمد هكا abinda mallai yake so yace mana shine idan mutun yaje makabarta yan ziyara dama idan ba ku manta mana bayani akan abubuwan da suka shafi ziyartar makabarta da abinda ya dace a yi a cikin makabartar lokacin ziyara to daga cikin abubuwan da mutane suke yi wanda ba shari'a ta sa su ba shine mutun yakan je cikin makabarta ya zauna a gindin kabari ya karanta qur'ani ko ayi sauka ko abinda ya kama da haka mallai yace to wannan ba shari'a bane saboda me annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bai yi ba sannan bai koyar da sabban sa haka ba hadisi da dama mun karanta su a baya sun gabata manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yakan fitar duk dare idan yana dakin da Aisha domin me ziyartar makabarta wannan lokaci mahabbin sa take a baya ta ga me yake aikatawa ba a taba hikaito mana ko an ciro mana cewa manzon tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya je ya tsaya akan kabari yayin karatun alqurani ba ina ji a baya dukkanin su sun fa'idantar da haka mun fahimci hakan a cikin su babu hadisi guda daya da ya mana bayani akan cewa manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya karanta qur'ani akan kabari wani zai iya tambaya ce to wai duk abinda annabi ba shikenan ba za a yi ba eh wannan shine zahirin abin dan uwa kamar yadda mai na taba yin bayani a baya cewa Allah madaukakin sarki shine mai addini gaba daya kuma shi ya zaba manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya turo shi zuwa ga mutane domin ya sanar da su abinda yake so su aikata to tunda ku abin haka ne Allah subhanahu wataala akwai mala'ikun da ya aji masu rubuta lada da alhaki waɗannan mala'iku da Allah madaukakin sarki ya aji da suke rubuta lada da alhaki suna rubuta lada ne gwargwadon aikin da shi Allah madaukakin sarki yake so a yi sai su rubuta mala da akan sa ma'ana akwai aikin da aka ce idan wane ya abu kaza a rubuta masa lada kaza aikin da shi Allah madaukakin sarki yake so a yi shi ake bada lada akan sa duk aikin da Allah madaukakin sarki bai ce a yi shi ba to babu ruwansa da shi ko kai waɗancan mala'iku ba san shi ba su rubuta mala da akan sa na fatan an fahimci abin da nake nufi. Yawa, saboda haka duk aikin da mutum zai yi ya tabbatar yana da stampi daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya fito karara ya yanki mana hanzari ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Haka manzon Allah ya faɗa hadisin da na Aisha tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna, wannan aikin babu umarnin mu a kansa, babu umarnin mu a cikin wannan aiki, fa huwa raddun, wannan aikin za a juyar masa da kayansa ba za a karba ba, kowanne irin aiki ne. To aikin da zaka yi sai ka duba shin wannan aiki manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata, ya bada umarni a yi shi, ya ga ana yi yayi shiru, babu ɗaya daga ciki to ka bar shi dukkan sa kai da kake ganin kyansa a wajenka, amma a wajen Allah ba mai kyau bane. Ina fata an fahimta. Yawwa, to wani zai iya cewa karatun Qur'ani ne babu kyau, karatun Qur'ani da kyau, amma ka yi shi a mahallin da ake yin sa, ka je ka yi shi a makabarta. Idan karatun Qur'ani da kyau, manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi ka sanin haka, yafi ka iyawa ma shi ma aka sako da Alqur'anin gaba ɗayan sa masu kutun da guda, amma ba a taba samu ya je kan kabari ko cikin makabarta karanta Qur'ani ba. To kai ma tun da ban haka ne sai ka yi, sai ka irin abin da yi, shikenan sai ka tsira. Kullun abin da ake ta maimaitawa kenan. Wato ƴan uwa, abinda kullum ake kokari a dau mutane akai shine a dau hannun mutum a hada shi da hannun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kullum shine abinda ake yi. Kada kai wani abu sai abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata, a abinda ya shafi ibada, abinda ya shafi mu'amala, ko wannan babi abu dayake, duk abinda yake babi ne na mu'amala to ka aikata shi, sai abinda shari'a ta ce kada kai kaza, amma ibada fa kofa arfa take, sai abinda shari'a ta ce kai. Ina fatan fahimci wannan. To Allah ya samu dace. Malai ya ce musamman ma idan muka yi la'akari ga matarsa na Aisha da Allah ta tabbata a gare ta, ta tambaye shi wa hiya min ahabbin nasi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, ita ce kuwa tana cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare shi, ita na Aisha kenan matarsa. Wata rana wani sahabi mai suna Amr bin al-As ya ga yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake haba-haba da shi, yake nan nan da shi, saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zaka yi mu'amala da shi zaka dauka yafi son ka sama da kowa a duniya, saboda kyawawan dabi'u da kyawawan halayensa. To wannan mutumi, wannan sahabi, sai ya ji dadi abinda manzon Allah ya masa, sai ya ga shi kuma bare ya tambaya ya ji a duniya wa manzon Allah ya fi so, saboda ka sai ya rasulullahi wannan mutum ka fi so a duniya, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa Aisha, kai tsi wa ka fi so ya rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, sai ya ce Aisha. Allah ya kara mata yadda. Sai ya ce rasulullah, ai ba mutanen gida nake tambayar ka ba, aka dai na waje mu dai da muke tare da ka, shi su yake ji an ce shi. Ina ba ta fahimta. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Abuha, babanta. Waye babanta? Sayyidina Abubakar Siddiq. Sai rasulullah sai kuma wa ya faɗo wani, sai kuma wa aka kara faɗo wani ba shi ba. Da yaji za a wuce babu shi kawai sai ya shiru, sai dai ne tambaya. Ina ba ta fahimta. To abinda nake so in kai mu zuwa gare shi, an tambaye manzon Allah wai fuso yace na Aisha. To kaga kuwa duk abin da ka fi so a duniya ya kamata a ce shi mutumin da ka fi so a duniya shi ka fi dorawa a hanyar da take mafi daidai, mafi dacewa. Abin da zai amfane shi, abin da zai amfane mutane, wanda ka fi so shi ya kamata a ce ka fara dora shi akai kafin ka dora wannan sa. Ina fata an fahimta. To da a ce na Aisha ta yi kai to mana cewa manzon Allah ya je makabarta ya karanta Qur'ani, to sai mu ce eh da gaske ne, tunda kina ɗaya daga cikin wanda ya fi so zai koya miki. To amma sai gashi habbin sa ma tai zuwa makabarta dan ta ga abin da yake karantawa, dan ta ga abin da yake yi. Da ta dawo kuma ta tambaye shi ya rasulullah, ni ma idan na tashi ziyara me zan faɗa? Sai ya ce mata ki sallama ki ce kaza ki ce kaza, ban ce a karanta Qur'ani ba. Ai dun mutuno hadisin ayo. Yawwa, abinda malaka yake so kai mu zuwa gare shi kenan. Malaka yace amma taqulu idza zaratil qubur, ta tambaye shi game da abinda za ta faɗa idan ta ziyarci makabarta. Fa allamaha as-salama wa ad-du'a, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita sallama da addu'a kamar yadda muka gabatar. Wa lam yu'allimha an taqra al-fatihata aw ghayraha, bai sanar da ita ba ta karanta suratul fatiha ko wani suratul fatiha daga cikin ayoyin qur'ani, min al-qur'ani. Falau anna al-qira'ata kanat mashru'atun, da a ce karatun al-qur'ani a makabarta shari'a ne, lama katama dhalika an hada, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai boye wa Aisha hakan ba. Kaifa, ta ya za'a imam manzon Allah ya boye wa Aisha ko ya boye wa al'ummar sa وتأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز بيان ما قاشي جنكر تبياني جانب النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي سكارة تبتع أغريش ألوك وشند أكي بكاتر بيانه wannan bai halatta ba a janibin annabi sirar da aminci su kara tabbata a gare shi ma'ana duk abin da ya kamata annabi yayi bayanin sa to ka dauka cewa manzon Allah yayi bayanin sa duk abin da kaga annabi bayanin sa ba to baya cikin abin da aka ce yayi bayanin sa saboda Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas to sai ka dauka cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce da annabi ya isar ya gama duk abin da kaga annabi yayi shiru bai fade shi ba to dan ba shari'a bace baya cikin abin da aka ce isar shi yasa bai isar ba ina fatan fahimta shi yasa wata kaida usuliya malamai suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa a janibin annabi sirra da abinci su kara tabbata a gare shi malai ce kama taqarrara fi ilmul usuli kama yadda hakan yake tabbatacce ne a cikin ilimin usulul fiqhi fa kaifa bil kitman to taya za imamu zan Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya boye mata wannan sako mai girma na karatun alqurani a cikin makabarta idan ya kasance shari'a ne walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an da a ce annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya koyar da sahabbai wani abu min zalika na daga karatun alqurani a makabarta sai malai ce lanuqila ilaina da an turo shi zuwa gare mu da ruwaya ta rawaito daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa wanda suke bayan sa har abin yazo zuwa gare mu kuma bamu samu ba fa idza lam yunqal bis sanadi thabiti idan ku har ba a iya samun an ciro shi da isnadi wanda yake tabbatacce ba dalla ala annahu lam yaqa wannan sun nuna mana abin bai tabbata bane shi yasa ba a ciro shi ba tunda bai tabbata ba mu ma yanzu bai kamata mu zo mu tabbatar da abin da bai tabbata a lokacin manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba malai ce wa mimma yaqawi عدم المشروعيه قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafar rashin shar'antuwar karatun alqurani a makabarta shine fadin annabi sirra da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku mayar da gidajenku su zamto kaman makabarta kada ku juya gidajenku su koma kaman makabarta me ake yi a makabarta shine a makabarta ba a yin karatun alqurani to kada ku mai da gidanku zamto kuma makabarta inda ba a yin karatun alqurani ina fatan fahimta me annabi yake so ya ga mana barin kayan karatun alqurani da yawa a cikin gidajen mu kenan sai ya ce fa inna shaytana saboda shaydan yafirru min albayt alladhi yuqra fihi suratul baqara shaydan gudu yake yi a duk gidan da ake kanta suratul baqara a cikin sa ina fatan fahimta wannan hadisin da kyau to kun ga wannan hadisi ya nuna mana cewa duk wani maganin shedanu a ce gida an kasa zama da sauransu ko kuma shedanu sun damu mutun a cikin gidansa yau an buge wancan yaro gobe wancan yaro ya fadi da sauransu to alazimci kan da suratul baqara wallahi ko wani irin shedan ne sai ya tafi insha Allah ta'ala wannan abu ne da yake mujarrab sosai da sosai duk wanda ya gwada shi zai gani karanta suratul baqara a gida shedan ba ya iya zama a gida ina fatan fahimta duk wani binne da za'a yi da wani kafe laye da za'a yi da sa kaho da sauransu shedan a bayan layan zai buya ko a bayan kahon yazo ya cutar da mutane a gidan Allah kuwa wannan baya kare shedan ko kadan daga cikin gida sai dai kawo maka shedanu sa laye a cikin gida ko sa kaho ko sa kaza wallahi maimakon ya cire maka shedan sai dai ya jawo maka shedan amma abin da yake korar shedan shine karanta qur'ani a cikin gida yaran mu da suke zuwa islamiya kullun da asuba idan an gama sallar asuba a tara su karanta qur'ani idan sun dawo ko su kwanta bacci a tashi su karanta qur'ani ya kasance gida ana karanta qur'ani kai kana karantawa yara suna karantawa mata gidan mata na karantawa sai gida ya albarka sai aljanu su gudu amma gida kullun sai daga jididdib jididdib kamar a saban gari saboda Allah ya zai shedan ba zai zo ba ai shedanu ne ma ku kanku da kuke wannan abin shedanu ne kware da gaske shedanu ne bare kuma shi kansa shedan din aljanu ya samu waje shikenan sai a zo a aita shedanci kawai to shi da sai ga an ce yau wannan babu lafiya wancan ya fadi wancan yayi kaza dole saboda shi wannan abin kidan nan da kake gani da diskon nan wallahi garaye shedanci abinda shedan yake so kinan garaye shedanci haka manzo Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi an bace ta mizmaru shaytan mizmaru shaytan garaye shedanci to shi sa ta yaje aka ga ka kadawa shedan garaye sa kace kuma ba zai zo wajen ba ba za ta yi ba ba za ta yi ba da yawa daga cikin yara da aljanu suke make su shiga jikin su da yawa su kansu aljanna suna bayani akan cewa jin kide-kide shi yake jawo yaran abubuwa, jin kide-kide shi yake ja musu abubuwa. To shi yasa mun rinka kokari muna nesanta ayyuka da irin waɗannan abubuwa. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa alqur'ani zikirin Allah da kade-kade da waƙe-waƙe ba su haduwa a cikin zuciyar mutum daya. Duk mutumin da ka same shi ma'abocin jin kide-kide da sauransu zai wahala ka samu qur'ani ya zauna a cikin zuciyarsa, ba zai zauna ba. Idan kida-kida, idan alqur'ani alqur'ani, duk mutumin da ka same shi ma'abocin alqur'ani sosai mahaddaci ala ramma, to zaka same shi insha Allah ta'ala baya san kide-kide sosai, baya san kide-kide. An kuka same shi yana san kide-kide, to Allah da kide-kide nan zai goge wannan alqur'ani ya bar shi, saboda ka ba su haduwa a waje guda. To shi sai mu rinka kokari muna raya girajen mu da karatun alqur'ani da sauraron sa da sayaran mu sanayi da sauransu abubuwan da suka shafi kide-kide, kuma mu rinka kawar da shi. Allah ya sa mu dace. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai hakika shi dan yana gudu daga cikin gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Akhrajahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi, wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi, wa Sahahu wa Ahmad, ya inganta shi Imam Ahmad ma ya fitar da shi, min hadith Abi Huraira, daga hadisin Abu Huraira, wa lahu shahidun min hadith Salsal ibn Dahlmash, kaji wani suna Ad-Dahlmash. Sannan hadisin da shaida daga hadisin Salsal ibn Dahlmash, rawahu al-Baihaqi fi Sha'b kama fi Jami' as-Saghir. Malai shi faqad ashara sallallahu alayhi wa sallam ila anna al-qubura laysat mawdi'an lil-qira'ati. A cikin wannan hadisi da makaranta a sama, manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yayi nuni akan kaburbura makabarta ba gurbi bane na karatun al-Qur'ani shar'an a shari'ance. Falidhalika, saboda haka ne habba ala qira'ati al-Qur'ani fil buyuti, akai a tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yayi kwaɗayarwa ya ja hankali akan karanta Qur'ani a cikin gidaje. Wana ha an ja'alaha kal maqabir, yayi hani da a sanya gidaje su zama to kamar makabartu. Saboda me? Allati la yuqra'u fiha, wanda ba a yin karatu a cikin su, sun makabartin kenan. Kama ashara fil hadith al akhar, kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yayi nuni a cikin wani hadisi na daban, ila annaha laysat mawdi'an lis-salati, cewa su ma makabartu dai har yanzu ba guri ne na yin sallah ba. Yadda ka san ba guri ne na karatun Qur'ani ba, to haka nan ba guri ne da mutum zai je sallah a makabarta ba, ba a yin sallah a cikin makabartu. Wa huwa qawluhu, shine fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da yace sallu fi buyutikum, ku yi sallah a cikin gidajenku. Wala tattakhiduha quburan, kada ku mai da gidajenku zama to makabarta. Wannan hadisi me yake nuna mana? Annabi yace mu yi sallah a cikin gidajenmu, kada mu mai da gidajenmu zama to kan makabarta. Amma ma'ana makabarta ba a yi me kenan? Ba a yi sallah. Shi yasa aka ce ka rinka yin sallah a cikin gidanka. To amma da aka ce ka sallah a cikin gidanka, ba fa sallar farilla ake nufi ba. Ina fatan fahimta. Sallar farilla ɗan uwa dole ne, wajibi ne, duk abin da kake ka bari ka to masallaci ke sallah. Idan ku kai sallah a cikin gida lafiyar ka kalau, ba uzuri, babu komai ga masallaci a unguwarku, to ka sani wannan sallar da kai tayi amma ka san Allah barkin sarki, sai Allah ya kama ka akan haka. Zancen da yafi inganci, sallar farilla wajibi ce, shine zancen da yafi inganci. Da ran cewa akwai malaman da suke gani suna ce mai karfi, amma dai abin da yafi inganci, sallar farilla wajibi ce. Saboda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yayi ishara da haka a cikin wasu hadisi, daga cikin hadisin da yake cewa na kusa na umarci wani daga cikin sahabbai ya tada sallah, wani ya shiga limanci, yace ni kuma in samu wasu mazaje a baya na mu tafi mu je duk mutumin da baya fitowa sallar jami'i mu kona gidansa. Haka manzon Allah ya faɗa, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai malami suka ce kaga manzon Allah zai ce zai kona gidan mutum akan abin da yake na sunna mai karfi? Duk abin da annabi ya ce zai kona gidan mutum akan sa wajibi ne idan mutum bai yi shi ba. Saboda haka sallar farilla a cikin jami'i wajibi ce, yan uwa. Duk abin da mutum yake ya bari ya je ya sallah a cikin mutane, idan ka gama sallah sai ka je ka cigaba da abin da kake. Sallah ta fi komai daraja a cikin ayyukan ibada gaba ɗaya kaf. Duka in ka dauki kalmar shahada sai sallah ita ce gaba ɗaya. Babu abin da mutum zai rika a cikin ayyukansa ne da kullun na ibada ya ga ci gaba kamar sallah. Ita ce Allah madaukakin sarki sanya mana ita kullun sau biyar kake, kullun sau biyar. Ka duba duk abubuwan nan babu abin da ake yi ta shi kamar sallah. Azumi sai shekara wata guda, haka nan zakka ita ma sai shekara, haka nan aikin hajji a baka li sallah, ba ma sau ɗaya ake a kullum ba, sau biyar, saboda muhimmancinta a cikin ayyuka. Na'am. Sallar jam'i nake nufi. Na'am, gaskiya ne. sallar jam'i nake so nace sallar jam'i ita ce sallar da take wajibi akan kowanne ɗaya daga cikin mu kai ta a cikin mutane sannan kuma akan lokacin ta Allah ya sa mu dace malai ce akhrajahu muslim imam muslim fitar da hadisin wa ghayruhu da wannan sa daga cikin malamai an ibn umar da abdullahi dan umar huwa inda al-bukhari bi nahwihi wa tarjama lahu bi qawli imam al-bukhari yayi wa wannan hadisi babi da fadin sa cewa babu karahiyatis salati fil maqabir babin da yake bayani akan karhancin yin sallah a makabarta fa ashara bihi ila anna hadith ibn umar yufidu karahati salati fil maqabir yayi nuni akan cewa hadisi abdullahi dan umar yana nuni ne game da karhancin yin sallah a cikin makabarta fa kadhalika hadith abi hurairata haka nan ma hadisin abu huraira yufidu karahati qira'ati alquran fil maqabir shi kuma yana fa'idantar da karhancin yin karatun alqurani a cikin makabarta wala farqa malaci babu manci tsakanin wancan da wannan walidhalika kana madhhabu jumhuris salaf shi sa haka ne abin da ya kasance mazhabin matafiyar da yawa daga cikin magabata na gari malaci ka abi hanifa kamar babban malami abu hanifa wa malik da imam malik bin anas wa ghairihim da wasu su daga cikin malamai duk wannan shine ra'ayin su ba ayin karatun alqurani a cikin makabarta karahatu lilqira'ati 'inda alqubur dukkan sun karhanta yin karatu a cikin makabarta huwa qawlul imam ahmad wannan kuma shine fadin zancen da imam ahmad ya bada fatawa akan sa fa qala abu dauda fi masailihi al imam abu dauda as-sajistani ya fada a cikin masail din sa tambayoyi da yake malamin sa imam ahmad dan hanbal sami'tu ahmada naji imam ahmad dan hanbal su'ila an tambaye shi anil qira'ati 'inda alqabr game da karatun alqur'ani a wajen kabari fa qala la sai imam ahmad ya ce a bai halatta ba ina fatan fahimta to kun ga abu hanifa imam malik imam ahmad wanda daga cikin zancensa din mai ra'ayin su ba a yin karatun alqur'ani a cikin kabari a cikin makabarta saboda haka wannan mas'ala abinda take fa'idantar da mu shine idan mutum ya je kai ziyara makabarta to sai yayi abinda aka rawaito manzon Allah tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yayi shikenan duk abinda manzon Allah bai kai da yadda kake ganin sa a matsayin sa mai kyau sai ka bashi kai na manzon Allah saboda na manzon Allah ya fana ka kyau shine abinda kawai zamu dauka a cikin wannan mas'ala da makaranta kuma akan ta zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi mas'ala ta 123 Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sallallahu alaihi wasallam Naam. Daban-daban ne. Shi wancan daban yake in ka duba kowane malami ya masa takharijin sa. Kowane inda kana da littafi zaka kowane malami ya masa takharijin sa, kowane ga wanda rawaito shi, ga sabon da rawaito shi ga kuma malaman hadisin da suka fitar da shi. Wannan yana bayani akan kada a maida gidaje kamar makabarta. Kada a maida gida kamar makabarta a rinka yin sallah ta nafila a cikin gidaje. Wannan kuma yace kada ku maida gidajen ku kamar makabarta ku rinka mai karanta Qur'ani a cikin sa. Saboda duk gidan da ake karanta Qur'ani suratul Baqara shaydan baya zama a cikin sa. Kowanne daban-daban ne. Wallahu ta'ala alam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Di ya shafi shi. Yana bayani akan kamar idan bayan an rufe mutum daga cikin kabari ana karanta kuma su inna atina da qulullah da sauransu. Shi ma duka abinda muka ce shine idan ka karanta qulullah ko inna atina kai ladan kai zaka samu. Ina fatan fahimta. Amma gabatar kwanakin baya muka ce Allah ya ce Allah yasal lil insani illa ma sa'a. Wannan sa'ayin ka ne ba sa'ayin na cikin kabarin ba. Kuma kai baka cikin wanda za su yi aiki a dau ladan a bashi tunda kai ba dan sa bane. Ina fatan fahimta. Kai abin da aka ce kai masa taje gare shi ne addu'a. Addu'a kuma shine ka daga hannu kai irin wacce annabi yayi masa. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya saka kabarin sa, Allah ya lota masa ya bashi iko a masa tambayar da take gaban sa. Shine addu'a. Amma karatun Qur'ani sunansa karatun Qur'ani ba sunansa addu'a ba. Idan kai akan kanka da harafi kai kana da lada 10. In ka karanta qulullah sau 3 to sai ka kayyade harafin ta nawa zaka samu ladan insha Allah ta'ala idan kai dan Allah. Amma shine cikin kabarin fa da kake so kai addu'a ba shi da wannan ladan. ina fata an fahimta saboda haka addu'a ya kamata kai masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamu zo a gaba idan aka binne mutum yakan tsaya akan kabarinsa gurgurdar da za a yanka raƙumi a soke shi a fede shi a raba namansa yana taya masa addu'a akan kabarinsa shi shi kadai ba wai Qur'ani yake karanta ba ba wai fada yake yi ko wasu su fada ba shi yake masa addu'a shi da shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika addu'a ta gamama ta haske ce a gare su saboda haka kai ma idan ka je ka tsaya akan kabari sai kai addu'a karatun Qur'ani idan ka dawo gida sai ka dauki Qur'anin ka bude kai ta karanta kayan ka samu ladanka wannan shine abin da ya dace Allah ya dauki sarki mana rahama ya samu dace ya bamu ikon gane daidai da kuma aiki da shi ya bamu ikon gane kuskure da kuma gudun sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.